Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda, sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Dan takarar jam'iyya mai mulki a Najeriya, Bola Tinubu, shine akan gaba a kidayar kur'un da aka kada bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Asabar din da ta gabata, a cewar wasu alƙalaman kamfanin dillancin labaran Reuters. A jiya Litinin, Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kasashe kawayenta akan su sama wa sojojin Ukraine jiragen saman yaki. Jakadan Amurka a China ya ce akwai bukatar Beijing ta yi karin haske game da yadda annobar COVID-19 ta samu asali.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa wakilan babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sun fice daga ɗakin tattarawa da sanar da sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi.
Wannan tsarin ya fito mana bambarakwai. Akwai agwaran kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba.
Sai dai wasu daga cikin jami'in adawa a Najeriya sun ce
tun daga 1999 ba taɓa zaɓe wanda aka yi shi ba sa tashi tashi har kula kamar wannan zaɓen ba. Wannan ne su suna yi ne saboda kila manufarsu shi ne ka san zaɓe in kamin ka shige shi za ka auna nasarar ka. To sun so a yi tashi hankali kayan ma a shiga zaɓen sun ga ba a yi ba.
Muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace ranar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Dan takarar jam'iyya mai mulki a Najeriya, Bola Tinubu, shine akan gaba a kidayar kur'un da aka kada bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Asabar din da ta gabata, kamar yadda wasu alƙalaman sakamakon wucin gadi na kamfanin dillancin labaran Reuters suka nuna na jihohi 15 daga cikin 36 a jiya Litinin. Sai dai jam'iyyan adawa sun fice daga cibiyar kidayar kur'un bisa dalilan akwai yiwuwar an yi maguɗi. Alƙaliman sakamakon zaben na wucin gadi na hukumar zaɓe sun nuna Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki yana kan gaba da kuru'u kusan miliyan 4.26, yayin da Atiku Abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta PDP ya samu kuru'u kusan miliyan 3.26. Shi kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour ya zo na uku da kuru'u kusan miliyan 1.77. Zaben dai ya zo cike da matsalolin tsarin aiki da na na'urori a wasu wurare da yawa, lamarin da ya sa aka kasa dora sakamakon zaben kai tsaye a shafin yanar gizon hukumar INEC daga rumfunan zaɓe, yayin da a baya hukumar ta yi alƙawarin tabbatar da an yi sahihin zaɓe. A jiya Litinin, Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kasashe kawayenta akan su sama wa sojojin Ukraine din jirgin saman yaki, duk kuwa da nazarin da Amurka ta yi na cewa samar da jiragen saman F-16 ba za su dace ba a wannan lokacin. A kowace tattaunawa game da samarwa Ukraine sabon babban makami, tana farawa ne da a'a kuma ta kare da yin na'am, a cewar ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a wani sakon Twitter. Kuleba ya ja hankali akan shakkun da aka fuskanta wajen turawa Ukraine tankokin yaki da sauran kayan agajin soja, amma daga baya kasashe abokan hulɗar kasar suka yanke shawarar samar da makaman. A wata hira da gidan talabijin ɗin ABC da Joe Biden game da batun samar da jiragen saman, ya ce a yanzu dai babu wannan zancen. Jakadan Amurka a China ya ce akwai buƙatar Beijing ta yi ƙarin haske game da yadda annobar COVID-19 ta samu asali, kwana ɗaya bayan da wasu rahotannin ma'aikatar makamashi ta Amurka suka nuna cewa ta yiwu annobar ta faro ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje a China. Nicholas Burns ya faɗa a wani taron ƙungiyar 'yan kasuwa ta Amurka ta bidiyo a jiya Litinin cewa ya kamata ƙasar China ta faɗi gaskiyar abin da ya faru shekaru 3 da suka wuce a Wuhan game da asalin annobar COVID-19. Wuhan dai birnin ƙasar China ne, inda aka ba da rahoton fara samun ɓullar cutar COVID-19 a watan Disamban shekarar 2019. Kalaman Burns na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kafafen yaɗa labaran Amurka suka bada rahoton cewa ma'aikatar makamashi ta gano cewa ta yiwu annobar ta samu asali ne bayan da ƙwayar cutar ta silale daga wani ɗakin gwaje-gwaje a Wuhan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ake cigaba da tattarawa da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a Najeriya a ƙarshen makon da ya wuce, jam'iyyar adawa ta PDP tare da wasu jam'iyyu sun fice daga ɗakin domin nuna rashin gamsuwa da yadda aikin ke gudana. A hirar shi da abokin aikinmu Murtala Faruku Sanyinna, ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar PDP da Atiku a ɗakin sanar da sakamakon, Ladan Salihu ya yi zargin cewa akwai coge da almundahana a cikin yadda ake gudanar da aikin, shine yasa suka fice.
Alhamdulillah, a gaskiya wannan tsarin ya taho mana bambara kwai. Akwai agwaran kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba, wato ya taho mana tamkar coge. Shi yasa ka ga gaba ɗaya lokacin da aka zo ake wannan al'amari a wannan a yau din nan, jami'anmu gaba ɗaya muka janye daga kan wannan inda ake wato tantance kuri'u, kuma ake ba da bayanin sakamako na jihohi a ɓangaren shugaban ƙasa da kamar yadda kuka gani.
Kana ce coge da kuma wata almundahana kamar yadda ka yi zargi, shin menene kake nufi da wannan, waɗanne abubuwa ne aka yi da suka nuna muku haka?
To, in za ku tuna, ai an yi maganganu akan Vivas, wannan mashin wanda yake ɗaukan hoto da wanda kuma zai fito da dukkan bayanai game da wanda yake kaɗa ƙuri'a. An gaya wa duniya gaba ɗaya cewa wannan mashin shi ne zai kawo mana zaɓe ingantacce, kuma zaɓe wanda jama'a za ta yi alfahari ta yi bugun kirji ta ce Najeriya da demokradiyya a Najeriya an taka rawar gani. Kamar yadda wannan mashin zai ɗauki hoton ɗan adam idan ya zo jefa ƙuri'a, a fito da ainihin wato kamar taswira na hannun shi, ya dangwala ya je ya saka in an gama a yi haɗa kan ƙuri'un, sannan a rubuta a takarda. Takardar nan za a ajiye ne shaida ko da an samu matsala da mashin ɗin. Amma da zarar an gama aka harhaɗa komai, yadda za ka haɗa WhatsApp message ka sa hoton ɗanka ko ɗiyarka ka tura wa ɗan uwa ya gani, in ka danna ya tafi kenan ɗan uwanka ya samu. Haka idan ka danna wannan Vivas machine ɗin ya taho cikin saba na INEC da ke headquarters su a nan Abuja, kuma suka gaya wa duniya ita hukumar INEC cewa wannan machine ɗin da su za a yi amfani ba za a samu matsala ba, ba za a samu tangarɗa ba, ba za a samu dukkan abin da ake tsoro ba. Sai gashi yanzu ɗin nan da nake magana da kai a yau, mazaɓu 40,041 ne kawai suka aika da saƙon wato sakamakon zaɓe daga waɗannan mazaɓu ko kuma inda akwatuna suke zuwa headquarters ta INEC a nan Abuja. Kuma akwai waɗannan akwatunan 176 suke Najeriya, wato duka a ce an samu 40,000 kawo ga yanzu su ne kawai aka aiko Abuja. Ai ka san akwai lauje cikin daki.
Menene bambanci watakila tsakanin sa'awa a cikin wannan na'urar da kake magana da kuma kaiwa da ake yi da su, tafiya da ake yi da su zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe? Akwai wani abu da kake gani yana iya kawo bambanci tsakanin sakamakon?
Ai abin da yake faruwa shi ne idan lokacin da aka tattara kan waɗannan ƙuri'u aka sa a mashin, sannan ajin suka sa hannu a takardu aka ɗauki hoto aka tura. Amma abin da yake faruwa shi ne dalilin da ya sa ba a tura wannan sakamakon ta hannun Vivas shi ne ana amfani da wani takarda daban a sake rubutawa da hannu, sannan a canja ainihin wato yawan ƙuri'u da suke kan takardar na ainihi, sannan a taho da shi Abuja a zo a karanta wa mutane.
Ladan Salihu kenan a hirar shi da Murtala Faruku Sanyinna. To sai dai yayin da wasu wakilan jam'iyyar adawa suka bi sahun PDP da Labour wajen ficewa daga ɗakin tattara sakamakon zaben shugaban Najeriya, wani bangare na 'yan adawa ya ƙara gyara zamani da nuna yayi na'am da yadda sakamakon ke fitowa. Za a iya cewa a cikin jam'iyyun adawa 17 an kasu gida biyu tsakanin masu mara baya ga APC mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Nasir Gareka.
If results are not uploaded, we as parties cannot be challenged that the process is over.
Wannan harguwa cikin amincewa da sakamakon zaben da bukatar a soke shi daga PDP da mukarrabai ya zo karshe chak kamar an dauke ruwan sama bayan ficewar wakilin PDP Dino Melaye na Labour Umar Ibrahim da sauransu.
Any comments, party leaders? Any observations? Any comments for the scope?
A duk lokacin da aka kammala bayyana sakamakon wata jiha, shugaban hukumar zaben Muhammadu Yakubu kan tambaya ko akwai mai tambaya ko wani korafi, sai ka ji shiru da hakan ya nuna duk sauran jam'iyyun da suka zauna sun gamsu kuma ba sa bukata sai lalle an nuna sakamako da na'urar VIVAS ta tattara na kan takarda ya wadatar da su. Shugaban jam'iyyar AKOT da ke wakiltar jam'iyyar Sazauren Muhammad Lawan Nalado ya ce ba su ga wanta da jijiyar wuya kan sakamakon ba.
Wanda ya duba ya ga cewa akwai wani sakamako wanda yake ya saba ma abin da shi a wakilin shi ko kuma idan shi suka kawo mishi, na tabbatar da cewa tunda ya yi korafi. Shi sa shi ce mai ke tambaya akwai mai korafi ko akwai wata magana?
Muhammad Lawan Nalado, abin da ake angwa shi ne jam'iyyun ku irin AKOT din nan da sauransu kamar ku ba kwa jin wasu rana ma za ku iya lashe wannan kujera. Shi sa kuke haɗa kai da jam'iyyar gwamnati?
Ai mu ba jam'iyyar ba mu nake yi ba. Jam'iyyar ta jam'iyyar AKOT. In za ka iya tunawa, na tsaya takarar ɗan majalisar dattawa kuma kowa ya zani irin nasarar da na samu kuma rumfan mu ɗaya da shi shugaban ƙasa. Kaga ba inda shugaban ƙasa fito ce kan tsaya takara.
Wato kana yi wa shugaban ƙasa kara ne kenan?
Ba kara nake mishi, in kara nake mishi za fito takara? In jayayyar ɗan takarar da shi shugaban ƙasa tsaye da kaga ba na yi ba. Wannan na cewa kenan muna cin gashin kanmu, kuma in ka lura yadda aka yi wannan zaben ba wai maganar ma wani ce da goyon bayan su jam'iyya ba ne. Dukkan shugabannin APC ɗin kowanne ya ɗanɗana wani kaifi na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben.
Shi kuma ɗaya daga wakilan APC Aminu Sale Jaji ya ce 'yan adawar na shure-shuren faduwa zaɓe ne. Yasa suke neman birkita zauren.
Lokacin da su yi ɗan 'yan jam'iyyar PDP da Labour Party, an haka sun ja mutane da sauran jam'iyyu gefe. Har wani daga cikin ejen na wata jam'iyya yake cewa a ga cewa su suna magana ƙungiyanci. To me kawo magana ƙungiyanci wurin an san sakamakon zaɓe? Kaga ya nuna cewa su suke da wannan manufar. Amma mu jam'iyyar APC ba ramba da wani magana wani ejen. Ejen ɗin da kuma yana da irin manufa ta ganin cewa a yi daidai shi ne kawai yake wannan. Tun daga 1999 ba a taɓa zaɓe wanda aka yi shi ba sa tashe-tashe har kula kamar wannan zaɓen ba. Wannan ne su suna yi ne saboda kila manufarsu shi ne ka san zaɓe in kamin ka shige shi za ka auna nasararka. To sun so a yi tashin hankali kayan ma a shiga zaɓen sun ga ba a yi ba.
Zuwa yanzu an bayyana sakamakon zaɓe daga jihohi 14 cikin jihohi 36 inda Bola Tinubu na APC ya fi yawan ƙuri'a a jihohi 6. Atiku Abubakar na PDP ya yi zarra a jihohi 5 inda Labour ta fita Obi ke kan gaba a jihohi 3. Shugaban hukumar zaben wanda ya alkawarin duba korafin da aka yi ya dage ci gaba da bayyana sakamakon zuwa talatar nan da karfe 11 na safe a gogon Najeriya. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 12:13 na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa jami'an tsaronta sun kashe wasu manyan kwamandojin ƙungiyar ISIS biyu a wani samame da suka kai cikin dare a wata maɓoyar 'yan ta'addan da ke Kabul babban birnin ƙasar. Sanarwar na zuwa ne 'yan sa'o'i kafin Amurka ta bayyana a wani sabon rahoto cewa mayakan IS kusan 3,000 na gudanar da ayyukansu a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya suna kuma kitsa ayyukan ta'addanci. A wata sanarwa da aka fadda a cikin dare, kakakin 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗi cewa shugaban sashen leƙen asiri da ayyukan ƙungiyar Daesh a Afghanistan na daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a yammacin ranar Lahadi. Ya kuma bayyana sunan shugaban ƙungiyar ta'addancin a matsayin Kare Fatai. Daesh ko IS da shike ƙungiya ce a Afghanistan mai alaƙa da ISIS, wacce ke zaman babbar abokiyar gabar Taliban. Hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice ta faɗi cewa idan ba a yi gaggawar samar da dalar Amurka miliyan 450 ba, ba za ta iya ci gaba da samar da agajin abincin gaggawa a Siriya ba a wannan shekarar, ciki har da mutanen da girgizar ƙasa ta shafa. Ross Smith, mataimakin daraktan hukumar ta WFP a Siriya, ya ce idan babu asusun, wato idan babu isassun kayan aiki, dole ne su rage yawan mutanen da suke ba tallafi, kuma hakan zai faru ne a lokacin da aka fuskanci girgizar ƙasa da kuma rikicin tattalin arziki.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yanzu in ka tafi kace wai boy police station sune za su wannan yaki abu police station din mu da ko irin dan na'uran nan da za ta dauki hoton dan yatsa babu
kuna rai sanin da kan karkashin PDP da APC na hanci da rikawa fiyawa
gaskiya ya fi yawa karkashin APC
hanya
ya fi yawa karkashin kane
da na dan sa kima a magana na
yanzu zai ci
ne zan warwaro ranka dai a tafilin jirgin sama sun siyar makawunan su wali mana ciki dumo dumo
na farko dai ya an ce PDP ta yi sata waye foundation in APC duk wanda ya sata ya rasa gindin zama ina yake zuwa APC yake guduwa ko sata kai a wani wajen in ka koma jam'iyyar APC an yafe maka guda nawa akai
fara kan wannan cece ku ce na APC da PDP kan ci hanci kafin ka faɗi abin da kake
ai ni jin dadi nake yanzu suna haka
a ba ko
saboda ni ne zan karu da abu
Jama'a sannu ku da hutawa barkanku da zuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin a gargashin wace jam'iyya ce PDP ce ko APC aka samu rashin tsaro ya ƙara kamari a cikin Najeriya? Wannan na daga cikin abubuwan da zamu ji a wannan kashin ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji ana taukawa a tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na jam'iyyu daban-daban na Najeriya. Wanda suka hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamnan APC a jihar Niger da Haliru Jika dan takarar gwamnan NNPP a jihar Bauchi da Umar Ardo dan takarar gwamnan SDP a jihar Adamawa da dan takarar PRP a jihar Katsina Imran Jino da kuma Sadiq Wali dan takarar gwamnan PDP a Kano to ba tare da bata lokaci ba malamai bismillah
kana jin za a yi magance cin hanci da shawa kuma ya za a magance shi
za a magance shi da gudu da gudu da yanda za a magance shi shine wannan
yanda
za mu dauko da wannan doctrine na reward and punishment wannan abin nan
shi da ake
in kai abin ce ayi maka mutum ne zai kwashi kudin al'umma yayi rashin mutunci yayi rashin gaskiya kuma sai mu dawo mu ce ai ya taimaka ma al'umma kamar
yanzu misali wanda ma hasarautu ake ba ba
su eh dukkan sunan su ma kansu yanzu duk wannan duk su ayene ne ba shine ba dan na kware da kariya jahata ko na mai da jahata irin aikin da ne duk kasuwa ta ce ko mi business ina ne sai a dauko sai a ban asuwaju sai a bani waye ne ko a bani waye ne duk irin wannan abubuwan ka gane su ne ake yi duk mutane
ne wanda su magance abun
za a yi yanzu shi yasa muka ga cewa waɗannan mutanen sun kai mu ƙasa suna neman su ruguza mana ƙasan mu muka ce bari mu shiga siyasan domin mu shiga da zimma da kuma ƙarfi na matasa
me zaka ce gaba da zamu yi wa ma'aikatan tsaro rawan da suke taka da hancin da ake ba su yana cikin abin da ya sa tashin hankali ne yake karewa
eh ai abin da yanzu muke ciki shine magana yanzu in ka duba a ce maka ana fidda billion so dubu 1 trillion duk shekara kawai budget din soja wajen biliyan 579 ne ake sanyawa duk shekara ake ba su ga dadin abun ma ga sanatoci kuma ma sanatan da muke tare da shi na san da chairman ne na senate committee kan 'yan sanda to ban sani ba shi ni har yanzu kuma lissafin da nike gani ban ma taba ganin an fiddo man kudin dan sanda an ce ga abin da aka ba ake ba dan sanda a shekara ba sai dai na soja na navy na waye shine ake wannan trillion din ke tafiya akan su ban san shi sanata ba ko su ko ina kudin suke tafiya ko menene ake yi ba amma ya kamata idan za mu yi wannan mu tsaya mu tsari a tsara komi yanzu in ka tafi kace wai police station su ne za su wannan ya ki abu police station din mu da ko irin dan na'uran nan da za ta dauki hoton dan yatsa babu kamera ba computer ko daya dum ko anan cikin Abuja in ka je police station din mu dai dai ne zaka samu computer
yanzu
a yi shi ba database na crime da wani abubuwa
okay anan sai duk me ra'ayin ka game da matsalar cin hanci da rashawa a kasar nan ne
to wallahi cin hanci da rashawa da wake fama da shi abu ne da ya faro tintin tun yana karami ake kulle ido dan na tana da ana 10% 10% 10% 10% yanzu ya zama 20 ya zama 30 yanzu kuma ma ya ci ya fi karfin aikin ma gabaki da in ka tsaya ka duba ba abin da yake kawo wannan in ba san zuciya ba in mutun yayi laifi sai ka ji an ce alfarma an bi ta kan wani an bi ta kan wani an bi ta kan wani an kashe zancen yanzu sai a dauki dan talaka ya sace kaza a kulle shi shekara 1 da rabi
sannan a kama mutane ana sikin su kamar wannan
yawa
suke bada mutane
yawa yawa
ga biliyoyi
dan Kano ne shi yasa ba za ka bada misali
ne shi wa kenan
accountant general
accountant dan APC ne
to ba
a dan APC to sai ya bada zai ya bada
a to dan APC
yawa
amma shi ta bai lai ta kuma rai sai da karkashin PDP da APC cin hanci da rashawa fi yawa
gaskiya fi yawa karkashin APC
anya
ya fi yawa karkashin APC
ba shi ba da APC ba zan da wurin ka zo bari sai honorable Uba ya
da na dan sa kima a magana na
yanzu zai ce
ne zan warwaro da magana yanda kuke so ku ji
kai ta ji yadda kake so
yau jam'iyyar PDP ita ne ta sama wannan iftila'i duka
duk wannan da muke zance
duk abin da ake ci
da tashin hankali
na farko
sashen da cin hancin da komai
sun siyar da kadarorin Najeriya kaf makaunansu talaka beda ko dan talaka beda abin da zai yi buri zai zo mora a kasan shi na Najeriya sun siyar da Najeriya bayan haka jam'iyyar PDP bata huta haka ba ta tabbatar ta kafa maganan cin hanci rashuwa ya zama al'ada a Najeriya saboda ma'aikatan gwamnati ga baki ɗaya jam'iyyar PDP sai da ta sa cewa kafin a yi maka abu sai ka bada abu ya zama kaman cewa dole ne gratification
bada cin hanci
ya zama dole bayan haka duk abin da talaka zai more ni dan majalisa ne shekara 12 gidan ma da mu kwana a ciki na gwamnati sun siyar makawunan su sai dai ka zo Abuja a NPDP sai dai ka ci bashi ka kama gidan haya baka da gida da zaka ce ka zo kamar kasan ka aiki to wanda ke ma gwamnati aiki ma'aikacin gwamnati da albashin shi yake 20,000 30,000 a idan shi ana ta cire kudade ana siyar da kadarorin kasan nan ya ga bai da komai ka ce shi ba da shi hanci ba ko dan sanda da kuke ce dan sanda shi rai ka biyu gare shi ne dan sanda ma yana nema a taimake shi ƴaƴan shi a bashi gida mai kyau ina ne bariki yake da ce wannan gidan police ne
ba sanata je
duk sun siyar
haka
PDP za siyar zan ba ka sun siyar zan yi magana sun siyar yanzu
Allah ka ba hakuri APC da PDP ne
magana da nake so in yi kuma na magana ka yi hakuri Allah ya rije ka magana ki so mawali shine ranka yadda a tafilin jirgin sama sun siyar makawunan su
na su wali
wali mana ciki dumu
tofa
shi kai dan takarar gwamnati
na Kano
wali
ya sai filin jirgin sama komai
kadarorin da aka siya na kasar nan akwai wanda yake hannun shi
wanda ya shafi shi
ba shi
ba shi abun magana da Allah cin lamasa wannan yafi karfin
na ba kai faɗi wannan
ci gaba dai
to salamu
da zaka faɗa
na farko dai sai an ce PDP ta yi sata waye foundation in APC
suwaye duk ai kullun maganar nan ake ta PDP 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 duk wanda ya sata a PDP ya fita daga cikinta yana APC an yi
sata
duk wanda ya sata a'a nace duk wanda ya sata bai samu gindin zama a cikin jam'iyyar tsaya ai bai magana da kake magana ba ka dakata duk wanda ya sata ya rasa gindin zama ina yake zuwa APC yake guduwa ko sata kai a wani wajen in ka koma jam'iyyar APC an yafe maka gudanar akai an shaida shi
waye
shaida ce duk gwamnonin da suka je suka yi sata a karkashin PDP suka koma APC yanzu suna ina yawanci suna kane suna tare da dokaji suna nan suna zaune suna kallon juna suna dubarudu suna nan
to shikenan a bari mu jira mun so sauran
jami'i a ban gaba
eh a zan ba
ya ce jirgin sama ni a matsayina na Muhammadu
eh
ban taba aikin gwamnati ba in ba wannan commissioner da ne ba ban taba yin kwangilar gwamnati ba yaje bincika ya gani ban taba sayan kaddara gwamnati ko guda daya ba ko titi ko mota ko taya ko moti kuma nayi dan duk wanda ya fito da wani abu da na saya na gwamnati ya fito da shi ni zan bashi miliyan 10 yau
to ba san ba dokajin ba
ko shi
da zai Najeriya mu ba shi zan dawo kan kutkuna fara kan wannan cece ku ce na APC da PDP kan shi hanci kafin ka fada abin da kake so
ai ni jin dadi nake inda suna haka
a ba ko
saboda ni ne zan karu da abu zan je maganin cin hanci
musamman da aka ta mai ka san tsaro da
zakarin shin kan kaman maganin duk abun nan ya ta'allaka ne akan shugabanci
daga kan wa tsaro ta barbare ne
ya fara tun daga lokacin Obasanjo ne ya fara tabarwarewa a Najeriya daga lokacin Obasanjo ne saboda shi soja ne yana zuwa yan sandan kwantar da ta zoma wato mobile unit su suka fara karyata
wannan Dr. Umar ba Dr. Umar abinda kaje yana gudana tsakanin PDP da APC kai kai duka bin ma PDP dai kai baka taba APC
PDP na yi
baka taba APC ba ko
a ban taba ni kafa ta nai ban yi ta ba
to jama'a duka nan muka zo karshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji ana taukawa tsakanin yan takarar gwamnati guda jihohi guda biyar a jihohi daban-daban na Najeriya kan wannan zabe da ake shirye a shekarar nan ta 2023 a nan Najeriya din wanda dai suka taya mu wannan dogon muhawara din ko kuma hirarta shine Muhammad Umar Bago na jam'iyyar APC dake mata takarar gwamnati jihar Niger da Haliru Jika dake takarar gwamnati a karkashin NPP a Bauchi da Umar Ardo dake takarar gwamnati a Adama a SDP da dan takarar PRP a jihar Katsina Imran Jino da kuma Sadiq Wali dan takarar jam'iyyar PDP a Kano muna godiya gare su kware da suka dauki lokaci suka yi mana bayanan da muka ji kuma muna godiya Nasiru Adamu Hikaya wakilin mu na Abuja da ya taimaka ya gayyato mana su har muka zauna da su a nan ofishin mu dake Abuja a wani tafiya da nayi kwanan baya a Najeriya yanzu ka madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sukuta a nan Washington DC mun ba ku lafiya sai mun da muku da wani sabon shirin Allah yadda a huta lafiya
to madalla gaida Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
Dan takarar jam'iyya mai mulki a Najeriya Bola Tinubu shine akan gaba a gidayen kurrun da aka kada bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Asabar din da ta gabata kakamakon wucin gari na kamfanin dillan kasar a jiya Litinin sai dai jam'iyyan adawa sun fice daga cibiyar gidayen kurrun bisa dalilan akwai damuwar an yi magudi a jiya Litinin Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kasashe kawayenta akan su sama wa sojojin Ukraine din jiragen saman yaki duk kuwa da nazarin da Amurka ta yi na cewa samar da jiragen saman F-16 ba za su dace ba a wannan lokacin a kowace tattaunawa game da samarwar sabon babkani tana farawa ne da a'a kuma ta kare da yin na'am a cewar ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a wani sakon Twitter
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tsaya da gabatarwa sai kuma Dadi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Nick Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.